sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan daren yau Talata, 2 ga watan Yuni shekarar 2020. Baba Yakub makirin ne tare da Aisha Tusile da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa al'ummar Kano sun shiga cikin rudanin mayar da dokar kulle da gwamnatin jihar ta yi sa'o'i kalilan da gwamnatin tarayya ta tage dokar a jiya Litinin. Kulani a kasar Ghana kuma sun koka akan yadda ake nuna musu wariya wurin rubuta sunayen masu zabe cewa su ba ƴan kasar bane, inda suka ce ba za ta saba ko kuma su garzaya zuwa kotun koli domin a musu bayanin dokar zama dan kasa. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan rashin sanin tabbas akan yawan mutanen Najeriya wanda hatta hukumar kididdigan kasar ta gaza bada sahihin adadin al'ummar kasar. Akwai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga jamhuriyar Niger, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da kasashe a fadin duniya ke shirin kyale masu yawan bude ido shiga kasashen su, hukumar kula da harkar sufurin jiragen sama ta Majalisar Dinkin Duniya ICVO ta yi gargadi da a dau matakan kariya a harkar tafiye-tafiye ta jiragen sama. ICVO ta faɗi cewa za a gwada zafin jikin matafiya da zarar sun shiga filin tashin jirage, kuma su kasance ba sa dauke da kaya masu yawa. Sannan za su saka takunkumin rufe fuska da baki a cikin jirgi da kuma yayin da suke harabar, inda ba za a iya tabbatar da tazara tsakanin matafiya ba. Daga cikin matakan, za a samar wa masu aiki a cikin jirgin kayayyakin kariya, ciki har da takunkumi da kuma safar hannu. A nan Amurka, gwamnatin ta ce mutum 26,000 ne suka mutu sanadiyar COVID-19 a gidajen kula da tsofaffi, kusan kaso 1/4 na adadin waɗanda suka mutu da cutar. Kimanin ma'aikatan waɗannan gidaje 450 ne su ma suka mutu. A halin da ake ciki, mai yiwuwa shugabannin ƙasar New Zealand su sanar da ɗaga dokar ba da tazara da kuma tarukan mutane da yawa a mako mai zuwa, saboda nasara da suka cimma a dakile yaduwar coronavirus. Matakan da muka dauka sun cimma nasara, inji Prime Minister kasar Jacinda Ardern yau Talata. Kasar ta kafa tsauraran matakan dakile yaduwar cutar ne tare da hana shiga da fita a kasar na tsawon makonni 6, wanda a yanzu haka ta cimma kwanaki 11 a jere babu sabon kamuwa da cutar COVID. Ministocin kasar za su sanar ran Litinin ko za a shiga mataki na gaba, sannan a hankali don sassauta dokar, yayin da iyakokin kasar za su kasance a rufe. Adan ya ce, za mu zama kasa ta farko da za mu cimma komawa harkokinmu na yau da kullum da sauri haka. A kasar Faransa kuma, a yau Talata suke kusan komawa harkokinsu na yau da kullum, inda gidajen cin abinci da club-club ke budewa ba tare da masu saye na zama cin abinci a ciki ba. Hannayen jarin kasuwannin kasashen Asiya na ƙara murmurewa a yau Talata bayan koma baya da kasuwar ta samu a sanadiyar annobar coronavirus. Kana dangantakar diplomasiya na ƙara tsami tsakanin Amurka da China, yayin da wasu matsalolin yau da kullum suka dabaibaye Amurka. Hannun jarin kamfanin Nike da ke Tokyo ya ƙarƙare kasuwar yau Talata da ƙarin kashi 1.1 cikin 100, yayin da na Hong Kong shi ma ya cira kaɗan da yammacin yau. Sai Shanghai da S&P AXX da ke Sydney duk sun cira da rabin kashi, a inda hannun jarin KOSPI da ke Seoul ya samu ƙari na kashi 1/100. Haka zalika kamfanin TSEC na Taiwan ya samu ƙari na kusan kashi 1/100. A kasuwar mai kuwa, an saida gangar ɗanyen man Amurka a kan $35.69 kan kowace ganga ɗaya, ƙarin kimanin rabin kashi. Sai nau'in ɗanyen mai na Brent da ke matakin ƙasa da ƙasa aka saida shi a kan $38.73 kowace ganga. Sauran hannayen jarin kamfanoni sun ci gaba da murmurewa. A yau Talata ake sa ran hukumomi a ƙasar Rwanda za su fitar da sababbin ƙa'idojin dakile yaduwar annobar coronavirus, bayan wani tsari da ƙasar ta fitar a 'yan kwanakin baya da suka hada da samar da wata mota da ke gwaji ga mutane na yawo a cikin gari. Matakin na ƙasar ya yi daidai da irin matakan da ƙasashen gabashin Afirka ke ɗauka, inda aka fara samun mace-mace a sanadiyar annobar coronavirus a cikin ranakun hutun ƙarshen mako. Ko a ranar Lahadi an samu sababbin kamuwa da cutar a Rwanda da suka kai mutum 11, inda aka samu mutum na farko da ya mutu sanadiyar kamuwa da cutar a ƙasar. Ƙasar kuma ta cimma matsayar dakatar da tafiye-tafiye a motoci daga wani yankin zuwa wani har zuwa birnin Kigali, duk a cikin yunkurin dakile yaduwar annobar. Kasar Rwanda na da mutane 370 da suka kamu da wannan cuta, ya zuwa yanzu kuma mutum ɗaya ne kawai ya mutu. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana takaicinsa game da kalaman da shugaba Donald Trump ya faɗi ran Litinin, cewa zai yi amfani da ƙarfin soji wajen tsaida tarzoma da ta ɓarke a ƙasar sanadiyar mutuwar wani baƙar fata a makon da ya gabata. Ya mutu ne a hannun 'yan sanda yayin da suke tsare da shi a Minneapolis. A wani bayani da aka nuna a talabijin a fadar White House, shugaban ya faɗi cewa idan jihar ta kasa ɗaukar matakan da suka dace don kare rayuka da dukiyoyin jama'a, to zan aika da sojojin Amurka su ɗau mataki. Wannan furuci nashi na da goyon bayan sashi 1870 na dokokin ƙasar da ya baiwa shugaba damar ɗaukan matakin kare al'umma a yanayi na gaggawa. A baya-bayan nan an yi amfani da wannan doka ne a shekara ta 1992 a yanayin wata tarzoma a Los Angeles, biyo bayan duka da 'yan sanda suka yi wa Rodney King, wani ɗan Amurka baƙar fata.
A gaida Aisha Jisule da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Al'ummar Kano, musamman ƙananan 'yan kasuwa, sun shiga rudanin mayar da dokar kulle wanda gwamnatin jihar ta yi sa'o'i kalilan bayan da gwamnatin tarayya ta ɗage dokar ajiye Litinin. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Ajiye ne shugaban kwamitin yaki da cutar corona a Nigeria Boss Mustapha ya sanar da cewa shugaba Muhammadu Buhari ya amince da janye dokar kullen a dukkanin jihohin da gwamnatin tarayya ta sanya dokar a kwanakin baya. Jihar Kano dai na cikin rukunin jihohin da gwamnatin tarayya ta kulle a baya-bayan nan a wani mataki na dakile yaduwar cutar ta corona. Sai dai a iya cewa murna ta koma ciki ga mutanen Kano, musamman 'yan kasuwa, domin sa'o'i kalilan bayan bada sanarwar janye kullen, sai gwamnatin jihar Kano ta fito da wani jadawali da ke nuna cewa a ranakun Laraba, Juma'a da kuma Lahadi ne kawai aka amince da su fita domin gudanar da hada-hadar su ta yau da kullum.
Sunana Sadisu Ibrahim Ahmad. Federal ta bude, amma states kuma sun rufe, sun ce wai sai an zauna da shugabannin kasuwanmu saboda kamar yanda ake nunawa wai gwamnatin state tana son a dan gansu kafin su fita mana gari mu ma mutan ci abinci.
A gansu kamar yaya?
A dan ba su na cin goro saboda ka san suna da dan bato da ce komai ba dai kai a matsayin ka na dan jarida ka gane abin da nake nufi, suna san a dan ba su wani abu a gansu.
To ku yanzu da aka ce an dada tsare wannan, ya kuka ji?
Gaskiya ba mu ji dadi ba har ga Allah, saboda wannan kullun da aka yi aure ya mutu da yawa, saboda ba abin da za ka kai mai iyali ga yara.
Suna na Yunus Tasiu Alhassan. Kasuwa dai lokacin da za a bude ta a yadda muka ji sanarwa shine ranakun da aka bada dama a fito shine Laraba, Juma'a da Lahadi.
To kai baka ji cewa gwamnatin tarayya ta ce an yaye magana kulle ba?
A naji. To ni ma da na fito da safe yau, dan fito ta kasuwar sai kuma naga labarin ya sha bamban, ba haka bane.
To ya kaji da kaga haka?
Gaskiya ban ji dadi ba wallahi, tunda kusan a kafa ma na gangaro na tau.
Nayi dukkanin mai yuwa domin kwamishinan labarin Kano Muhammad Garba ya fayyace wannan mataki na gwamnati tare da yin tsokaci akan wancan zargi na wasu 'yan kasuwa, amma bukata ba ta biya ba saboda rashin samun haɗin kai daga wurinsa. A hannu guda kuma wasu daga cikin cibiyoyin lafiya a nan Kano sun fara farfado da ayyukan su na yau da kullum, duk kuwa da wannan sarƙaƙiya ta dokar kulle a Kano. Hajiya Hauwa Abdullahi da ke zaman kakacin asibitin koyarwa na Aminu Kano na cewa
kamar inda muka ba da sanarwa, ayyuka sun fara a speciality clinics, an yi su kaga a speciality clinic na general, an yi jiya an yi hypertensive clinic, an yi nephrology clinic, an yi general surgery, an yi kuma plastic surgery. Mutum 30-30 aka gani kowane speciality pending din lokacin da aka ga situation yana improving sai a rinka karawa da biyar biyar ne ko da bibbi ne haka dai mutane sun yi tururuwa da yawa sun zo sai dai kawai in sun zo za a ce musu to akwai ka'idoji tun daga gate kuma za a ce maka sai ka sa face mask ko kai ma'aikaci ne ko ka zo da mara lafiya ko ka zo dan rakiya za ka sa face mask idan ka zo speciality clinic kuma a kofar shiga speciality clinic akwai bokiti na ruwa wanda aka juya aka cakuɗa shi da wani magani na chlorine wanda za a wanke hannu akwai infrared thermometer za a nuna dan saboda a gwada blood pressure din mutum sannan kuma za a masa waɗansu ɗan tambayoyi sannan sai a kyale shi ya je ya zauna
Hajiya Hawa Abdullahi kenan ta asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari Fulani a kasar Ghana sun koka akan yadda ake nuna musu wariya wajen rubuta sunayen masu zabe cewa su ba ɗan kasar bane inda suka ce ba za ta sabu ba ko kuma su garzaya zuwa kotun kolin kasar domin a musu bayanin dokar zama ɗan kasa babban sakataren kungiyar Hilani ta Tabital Fulako Yakubu Bali yayi wa Ridwan Abbas karin bayani a cikin wannan rahoton
abin da ya sa muku tun fara so yanzu muna kira doka dokan da shi Electoral Commission shi ne wanda ke tsaya duba ko zaben idan aji wai shi dai kana da passport ko kuwa gana card ne shi ne takardar da ke zama a kamar sai kai dan dangare ne sa'annan kuma a samu mutane biyu wa'anda ke da wadannan takardu biyun nan da suka ma rubuta sunan su cikin takardar zaben sa'annan za su tsaya maka su amince da maka kai dangare ne kai dan Ghana ne sannan ai maka register to wannan dokan da suka yi aje daga parliament inda muna gan kamar in aka rika wannan dokan nan zai hana fulanawa da yawa na shiga cikin rajistar nan balle su samu su yi zaben fulanawa kuma cikin garin Ghana sun yi independent suka fara jefa kuriya na zaɓe shi sa in aka zuwa ta ce wai sai dai passport ID card ne to fulanawa yawanci mu duka ba su da passport yawanci kuma lokacin da suka fara batun katin ga in ka duba cikin harkar jaridu na mun fito mun tafi da fula mun fito mun fada mun fadi ma duniya duka kamar suna hana mu rubuta sunan mu mu a alƙasa bane
in hukumar zabe ta yi birish da kokin ku menene mataki na gaba da za ku dauka
eh gaskiya ne ka san tun ba yau mun ka fara tun shi mai kula da zaben ma bai yi wannan magana kamar zai sabo register ba tun ba wannan lokaci ba muka fara muna kuka ana yi mana bambanci ana muna bambanci kira har mu gari da kanki mun kira ba wanda ya yi muna magana sai sa yanzu in dai ya kai wannan lokaci in dai ba tanka muna ba dai ina ga abin da zai blo don akwai doka cikin gari sai dai mu je court sai so court kun ne ya interpret wane ne citizen wane ne dan gari
na kuma tuntubi Abdulrahman Samba Muhammad Dambaki galadimar sarkin planin Accra inda ya tabbatar min cewa Fulani fa baba uba ne a Ghana.
Ina magana batun Fulanawan Ghana ba wanda ke shigowa ba wanda aka haife su Ghana. In ka zo yi shi a ce amma suna mantawa kamar yau ta kan lady. Matan ba wani ba fulla ta nani. Ya da ana kowa kuma wannan a da bai ce irin ka ba in dai an haife ka Ghana. To kuma ga su haife su Ghana yau ana denying su.
Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan
Yeah.
Kuma Della da fatan an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan rashin sanin tabbas game da yawan mutanen Najeriya wanda hatta hukumar kididdigan kasar ta gaza baya da sahihin adadin al'umman kasar. Ga dai Mustafa Nasir Batsari da cikakken rahoto.
Yawan al'umma na ɗaya daga cikin hanyoyin sanin mizanin karfin tattalin arziki na kowace kasa a cikin fadin duniya. Masana tattalin arzikin kasa dai sun tabbatar da cewa akasarin kasashen duniya da suka samu bunkasuwar tattalin arziki a yan shekarun nan dai yawan al'ummomin kasashen sun taimaka matuka wajen bunkasuwar tattalin arzikin nasu kamar yadda wani mai sharhi akan tattalin arziki a Najeriya Dr. Dauda Kwantagora yayi karin bayani
idan kasa tana da yawan mutane kuma ta yi amfani da wannan yawan mutanen na wurin kere-kere da fasaha na zamani ko kuma sarrafa abubuwa to za ga abinda za a sarrafa din za ga yana da yawa misali idan ka dubi kasashe kamar su China da India musamman China ai karfin tattalin arzikin ta ta'allaka ne kan yawan jama'anta saboda ko da fanni suka dauka suna da jama'a da suka horar suna sarrafar da wani abu har suke saiwa a duniya shi yasa yau kaga kusan ko ina ka shiga a duniya zaka ga akwai wani abu da kasar Sin ko China tana da alaka da kowace irin kasa ne a duniya saboda wayan su
to menene muhimmancin a kirga yawan jama'a din
a shi wannan tattalin arzikin kasan ka gani yanzu misali idan akwai kidayuwa da kididdiga an san anguwa kaza yanki kaza akwai mutane kaza to kaga ana iya bada shawaran wannan masana'antun da muka ce da za a iya sarrafa abubuwa wanda zai gina tattalin arzikin kasa ka gani za a iya fada da shi kai wannan wurin
a Najeriya dai tun a shekara ta 2006 ne aka gudanar da kidayar jama'ar da sakamakon kidayar ya nuna kasar na da kimanin mutane miliyan 140 amma daga wancan lokaci zuwa wannan shekara yawan al'ummar Najeriya ya zama sai dai hasashe kawai yayin da wasu ke ganin ta haura miliyan 200 wasu kuma na ganin yawan al'ummar Najeriya bai kai haka ba al'amarin da yasa wasu ke ganin akwai bukatar ganin gwamnatin Najeriya ta shirya wani sabon kidayar jama'ar domin tantance gaskiyar lamari game da yawan adadin al'ummar Najeriya ga dai abinda wasu daga cikin 'yan Najeriya ke cewa akan wannan al'amari
sunana Yusuf Ladan amma yana da kyau kowace kasa ma ta san cewa bayan kowace shekara 10 musamman kasashen da suke tasowa su ya kamata suna da wannan tsarin na sanin kididdigan al'umman da suke da shi ko ba da nan ba ma idan aka samu yanda muke da masu laifi yanzu ana ta kashe-kashe a wasu wurare ba san to idan an san da yawan al'umman an san ana da bayanan haihuwansu so kai tsaye za a iya gane cewa wani yanki ko kuma su wane ne su wane ne idan baki ne masu ka shigo za a yi sanin haka.
Game da idayen jama'a wato sun zo zuwan da ya kamata a yi ya kamata a ce duk shekaru 10 din nan gwamnatin Najeriya ta maimaita misali don a samu idaya na gaskiya don jimillar da ake cewa muna da ita a Najeriya mun zarce haka. Sannan kuma idan wani gwamnati bata san yawan mutane da ke mulka ba to kaga wannan kenan akwai matsala.
To ita ma dai majalisar dokokin Najeriya ta nuna buƙatar ganin an sabunta kidayar al'ummar Najeriya inda har majalisar ma ke dabda samar da wani kudurin doka da zai sa gwamnatin Najeriya ta gudanar da aikin kidayar cikin hanzari kamar yadda ɗaya daga cikin 'yan majalisar Honorable Abubakar Lado Sulaja ya yi ƙarin bayani.
Yana da muhimmanci kwarai da gaske Najeriya ta zauna ta ƙara duba domin a samu kidaya mai inganci na gaskiya a san ainihin adadin mutane da ke wannan kasar domin yin haka tabbas zai ƙara bunƙasa arzikin wannan kasar nan namu.
Na'am to amma ku kamar misali majalisar ƙasa akwai wani shiri da kuke yi na ganin ita wato gwamnatin Najeriya ta yi wannan kidayar jama'a musamman ganin an ɗauki dogon lokaci ba a yi ba?
Mu a matsayin wani ɗan majalisa za mu yi doka za mu kuma gabatar da wannan kuduri da ita zumman ganin cewa ta yi wannan kidaya domin a san ainihin adadin yawan al'umma da ke da suke kasa wannan ƙasa na Najeriya ba ta kame kame a ce miliyan 180 miliyan 150 ko miliyan 200 ba kasashe an ci gaba kuma kasashe da suka ci gaba duniya suna da adadi suna da kidaya da sanin ainihin adadin jama'a kuma idan ka duba za ka ga cewa ɗaya daga cikin abin da ke ci mana tuwa kalfariya da ke hana yin wannan abin shine ba mu da ainihin database na kasan nan ba mu da records ainihin adadin jama'a da suke wannan kasan kare da tattaro bayanai game da duk wani dan Najeriya idan ka tafi China yanzu na duk wani dan China da ke zama a China gwamnatin kasan China ta san da shi gwamnatin America duk wata America da ke zama a cikin America ko kuma da shiga cikin America America ta san da shi to abin da ya kamata a ce Najeriya mun yi hubbasa a yanzu nan da aka ci gaba game da harkar kimiyya da fasaha
na'am so yanzu kaman zuwa yaushe kenan za ku gabatar da wannan kuduri
wannan in Allah ya shayar da majalisa muna dawowa in Allah ya shayar da wannan kuduri da kan mu da majalisa nan da ya kawo gar kogi mu muna tare da shi da kuma za mu tsayu mu tabbatar da cewa wannan doka ai fasin kin ta zama doka kuma mun gabatar da ita zuwa ga majalisa gattarwa
daraktan hudda da jama'a na hukumar kidaya ta Najeriya Alhaji Muhammadu Shahabuddin Isa ya ce tabbas akwai bukatar sabinta kidayar yan Najeriya domin kuwa a yanzu haka ba su da ainihin sahihin yawan adadin yan Najeriya sai dai kawai kwatanci fadi kamar yadda yayi karin bayani
a kidigan da muka yi kwanakin baya ko mace cikin haihu kusan yaya biyar zuwa yaya shida a averagely a Najeriya to ka gani irin ga karin yawa din yanzu ba za mu iya sanin shin adadin nawa bane muke jama'a da muke da shi a kasan ga sai dai kullu ai ta hasashe
yanda kana ne kuma ma'aikatan kidayan ba ku tantance ainihin yawan mutanen da ke akwai ba a yanzu haka kenan
a sai dai mu ta hasashe saboda muna da alƙawuran da muka samu dogancin kidaya ga dukkan da muka yi na 2006 to a kowane shekara akwai karin jama'a da ake samu a wurare ya bambanta wurare daban-daban to amma akwai inda zaka kai wa'annan alƙawuran ba su ma amfani ba wurin hasashe saboda sun wuce lokacin amfanin su so yanzu halin da muke ciki wa'annan alƙawuran da muke da su gaskiya ba za su ma tasiri ba wurin hasashe cewa yanzu mun kai kaza gaskiya al'amari shine ana bukatan a koma a zauna a yi kididdiga na gaskiya a sani
so yanzu zuwa yanzu kenan tunda kuke yin kidayan zuwa yanzu ne kuke sa ran za a yi
to babban nakasu da muke da shi a hukumance shine mu ba kaman hukumar zabe bane wanda yake doka ta ba su dama kowane shekara hudu su je gaba ɗaya su ci gaba da shirin zabe ka fahimta mu tsarin mulkin na Najeriya ya ce ba za a yi kidaya ba ko diga ba sai shugaban kasa ya furta sai yayi proclamation ya furta cewa to shekaru kaza ko rana kaza ko lokaci kaza Najeriya za ta yi kidaya to a lokacin ne za a ci gaba da shirye-shirye saboda haka mu ba mu da wuka ba mu da nama
wato ina fahimce ka ko yau ko gobe aka ce ko jibi aka ce a zo ayi wannan kidayan ku kawai a shirye kuke
insha Allah shirye muke da an ce ai ka san ana cewa ayi su abubuwan da muke bukata za a fita mana su sai mu shiga da inda muka tsaya mu karkar abubuwan da za mu yi
a lokacin da na tuntubi mai magana da yawun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari Malam Garba Shehu domin jin matsayinsu ko kuma halin da ake ciki akan batun sake kirga yan Najeriya a wannan lokaci sai yace ba zai yi magana ba akan sha'anin kidayar ba a yanzu Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga Haruna Mamman Bako dauke da labaran wasanni daga Jamhuriyar Nijar Soma labarin wasanninmu na ranar yau da tukuicin na rediyon kasar Faransa da talabijin ta France 24 ko French 24 na kasar Faransa wanda ke baiwa 'yan wasan kwallon nahiyar Afirka masu kwazo da ake cewa Pierre-Marc Lilian Foye domin karrama tsohon dan wasan kwallon kafa na kasar Kamaru da ya yanke jiki ya fadi ya mutu a ranar 6 ga watan Yuni shekara 2003 a grupa ma stadium na Lyon na kasar Faransa yana dan shekaru 28 da haihuwa tare da buga ma kasar sa ta haihuwa Kamaru har so 64 ya rasu a karawar kusa da ta karshe ta Confederation Cup tsakanin kasar sa Kamaru da kasar Colombia to tunze Radio France International RFI da France 24 ko France 24 suka zuba sunayen yan wasa yan Afrika na kwallon kafa 16
dai dake yuyuwa su dace su samu wannan kambe na marka Lilian Foye na wannan shekara kuma ɗan wasan sun hada da Yunus Abdulhamid dake buga ma club din Rennes dan kasar Morocco sai da Nissa Buanga dan kasar Gabon dake buga ma club din AS Saint-Étienne na Faransa sai Andy Delors dan kasar Algeria dake buga Montpellier na Faransa da Habib Diallo dan kasar Senegal dake buga ma club din Metz na Faransa sai kuma Idrissa Gueye dan kasar Senegal dake buga ma Paris Saint-Germain na Faransa da Mbaye Niang dan kasar Senegal dake buga ma Stade Rennais na Faransa da Victor Osimhen man dan Nigeria dake buga ma Lille na kasar Faransa sai Islam Slimani dan kasar Algeria dake buga ma AS Monaco a France da kuma Amani Traore dan kasar Mali dake buga ma Stade Rennais sai Edouard Mendy dan kasar Senegal da Moses Simon dan kasar Nigeria a dai ranar 29 ga wannan wata na Yuni ne da muke ciki Radio France International da France 24 za su bada sanarwar wanda zai gadi dan kasar Ivory Coast Nicola Pepe da ya samu wannan kambe a shekarar da ta gabata 2019 a lokacin yana bugawa club din Lille na kasar Faransa su dai sharuɗan lashi wannan kambe na marigayi Marc Lilian Foye sun hada da kasancewa dan wasa da ya taba bugawa wata kasa ta Afrika haka ma ya buga akalla wasannin 15 a shekarar da ake ciki ta bana 2019-2020 a cewarin wasannin kwallon kafa na Ligue 1 Conforama na kasar Faransa Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman bako yanzu kuma ga Aisha Tsale ta dawo mana da takaitattun labarin duniya
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da kasashe a fadin duniya ke shirin kyale masu yawon bude ido shiga kasashen su, hukumar kula da harkar sufurin jiragen sama ta Majalisar Dinkin Duniya ICVO ta yi gargadi da a dau matakan kariya a harkar tafiye-tafiye ta jiragen sama. ICVO ta fadi cewa za a gwada zafin jikin matafiya da zarar sun shiga filin tashin jirage kuma su kasance ba sa dauke da kaya masu yawa. Sannan za su saka takunkumin rufe fuska da baki a cikin jirgi da kuma yayin da suke harabar inda ba za a iya tabbatar da tazara tsakanin matafiya ba. Daga cikin matakan za a samar wa masu aiki a cikin jirgin kayayyakin kariya ciki har da takunkumi da kuma safar hannu. A nan Amurka gwamnatin ta ce mutum 26,000 ne suka mutu sanadiyar COVID-19 a gidajen kula da tsofaffi, kusan kaso 1/4 na adadin waɗanda suka mutu da cutar. Kimanin ma'aikatan waɗannan gidaje 450 ne su ma suka mutu. A halin da ake ciki, mai yiwuwa shugabannin ƙasar New Zealand su sanar da ɗaga dokar ba da tazara da kuma tarukan mutane da yawa a mako mai zuwa saboda nasara da suka cimma a dakile yaduwar coronavirus. Matakan da muka dauka sun cimma nasara, inji Prime Minister kasar Jacinda Ardern yau Talata. Kasar ta kafa tsauraran matakan dakile yaduwar cutar da tare da hana shiga da fita a kasar na tsawon makonni 6 wanda a yanzu haka ta cimma kwanaki 11 a jere babu sabon kamuwa da cutar COVID. Ministocin kasar za su sanar ran Litinin ko za a shiga mataki na gaba sannan a hankali don sassauta dokar. Yayin da iyakokin kasar za su kasance a rufe.
To masu sauraro baki ɗin abinda ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Tusile da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya bada umarni. Sai kuma injiniyanmu na wannan daren Baba Yaku Makerin yake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.